sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa shirinmu na hantsi ne yau Juma'a 4 ga watan Nuwambar 2022. A cikin shirin za a ji cewa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar mai mulkin Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana wani babban shirin yakin neman zabe da ya hada da jadawalin ziyartar wasu muhimman birane. Sannan za a ji cewa an kaddamar da shirin tattara kudaden daukar dawainiyar gidajen marayu a jamhuriyar Niger. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azi ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. An sallami ɗan kasuwa Paul Pelosi, miji ga shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi daga wani asibiti dake San Francisco. Inda aka yi masa tiyata a raunin da ya ji bayan da wani mutum ya far masa a gidansa da guduma. Wata sanarwa da Pelosi ta fitar ta nuna cewa mijinta zai ci gaba da kasancewa karkashin kulawar likitoci a gida yayin da yake murmurewa. Waɗannan sabbin bayanai da aka fitar dangane da mijin na Pelosi na zuwa ne yayin da jami'an shige da fice suka ce mutumin da ake zargi da kaiwa Paul Pelosi hari da guduma wanda ake kira Paul Wayne DePapp mai shekaru 42 dan asalin kasar Canada ne da ke zaune a Amurka har tsawon shekaru 14 ba tare da takardun izinin zama ba bayan da ya shiga kasar a matsayin bako. Tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya ji rauni a wani yunkurin kashe shi da aka yi a ranar Alhamis yayin da yake jagorantar wata zanga-zangar kin jinin gwamnati a Islamabad. Rauf Hassan wanda hadimin Khan ne ya faɗa wa muryar Amurka cewa sashi ɗaya ya samu Khan mai shekaru 70 a kafarsa ta dama wanda shine shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Pakistan Tehreek al-Insaf ko kuma PTI a takaice. Harin bindigar wanda ya auku a garin Wazirabad dake tsakiyar lardin Punjab yayi sanadin mutuwar mutum daya sannan wasu 14 sun jikkata ciki har da tsohon Prime Minister. An dai garzaya da kan asibitin dake Lahore babban birnin lardin na Punjab mai tazarar kilomita 150 daga inda aka kai harin. A cewar hadimin na kan likitoci sun ce tsohon Prime Minister yana cikin hayyacinsa. Wani hoton bidiyo ya nuna yadda wani dan bindiga ya bude wuta akan ayarin motocin kan wanda ke jagorantar zanga-zangar adawar kin jinin gwamnati. Amurka ta saka tukuicin dala miliyan 5 ga duk wanda ya bada bayanai kan wani dan kasar Singapore wanda ake zargi da kare takunkumin da aka saka wa Koriya ta Arewa da zumar ganin an dakile shirin ta na mallakar makaman nukiliya. Ana zargin kwakke sanne da bin barauniyar hanya don kaucewa takunkumin da Amurka da Majalisar Dinkin Duniya suka saka wa Koriya ta Arewa inda ya yi safarar man fetur zuwa kasar karkashin wani kamfanin jirgin ruwan Singapore da ake kira Swansea Port Services Limited. Mataimakin sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Paul Histon ya ce kwakke sanne ya yi safarar man fetur zuwa kasar ta Koriya ta Arewa tare da yin juyen man daga wani jirgin ruwa zuwa wani wanda aka kai Koriya ta Arewar. Matakin saka wannan tukuci da Amurka ta yi yunkuri ne da hukumomin Washington ke yi na dakile duk wata kafa da za ta taimaka wa Koriya ta Arewa wajen mallakan makamai, halalta kudaden haram da sauran ayyuka da suka shafi kutse a yanar gizo. Ofishin Prime Minister Isra'ila ya ce Yair Lapid ya amsa shan kai a zaben da aka yi wanda ya ba tsohon Prime Minister Benjamin Netanyahu nasara. Wata sanarwa da Lapid ya fitar ta taya Netanyahu murnar lashe zaben tare da umartar ofishinsa da ya shirya mika mulki. Lapid wanda shi ke jagorantar gwamnatin rikon kwarya tsawon watanni 4 da suka gabata ya fitar da sanarwar ce bayan da aka kusa kammala aikin kiraye kuri'u wanda ya nuna Netanyahu ya samu mafi akasarin kujerun majalisar dokokin kasar. Ana sa ran tsohon Prime Minister zai jagoranci gwamnatin da tafi tsananin ra'ayin mazanje a tarihin kasar idan har ya karbi ragaman mulki cikin makonni masu zuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Mahmud Lalo, kafin mu kawo muku karshen labaran duniya ga rahotonmu na farko. Yayin da yakin neman zabe ke dada kankama a Najeriya, dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC mai mulkin kasar Bola Ahmed Tinubu ya bayyana wani babban shirin yakin neman zabe da ya hada da jadawalin ziyarta wasu muhimman birane. Ga rahoton Nasiru Adamu El Hikaya da ya aika mana.
Cikin campaign din akwai zuwa Lagos da Kano sau biyu don girman jihohin ko muhimmancin su a siyasance ga dan takarar na APC. Haka nan campaign din na Tinubu ya tsara zuwa wasu jihohin kudu maso gabar a ranakun Litinin da haramtacciyar kungiyar yan awarin Biafra IPOB ta ayyana cewa kar kowa ya rika fitowa a ranakun. Don hakan ya zama matsa lamba kan gwamnatin tarayya ta sako shugaban su Nnamdi Kanu da ke fuskantar shari'ar cin amanar kasa da ta'addanci gaban babbar kotun tarayya. Yayin da Tinubu dan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi ke cewa zai tattauna da duk masu korafi irin yan awarin na Biafra, Tinubu bai bayyana matsayinsa a kan kungiyar ba.
The only thing I disagree with is naming them terrorists. I live in Onitsha. And I can tell they're not terrorists. Their people are passing on the road and everything every day. If I can tell you they know in number and they're civil, because I meet them and I live with them.
A zanta wasu da gidan talabijin na Channels, Obi ya ce bai amince da ayyana 'yan awarin da cewa 'yan ta'adda ba ne, kamar yadda gwamnati ta ayyana. Obi na da ra'ayin matukar aka takura mutum zai iya aikata komai, da haka yana rayuwa ne a garin Anacha, kuma yana hulɗa da 'yan awarin da baya ganin 'yan ta'adda ne. 'Yar siyasa daga Arewa maso gabar Talatu Fara ta ce burin masu kada ƙuri'a a yi zaɓe lafiya, tana mai kira ga mata su fito su zaɓi duk wanda suke so, duk da ita APC take yi.
A ƙasa baki ɗaya ina roƙon mata su fito su da kwarkwata su fito su jefa ƙuri'a. Ba tashin hankali, ba fitina, ba komai, za a yi zaɓe a cikin kwanciyar hankali da nutsuwa. A fito a yi zaɓe mai cike da tarihi da mai ɗumbin farin ciki da walwala. Mata su fito kar su tsorata, ba komai insha Allah, ba wanda za a doka, ba wanda za a taka, za a yi zaɓe. Kowa ya fito ya zaɓe abin da ransa yake so, a fito a zaɓi APC tak.
Amma akwai mata ɗan wasu jam'iyyu masu masu zaɓi waɗanda suka ga su ne kwanayen su kenan.
Eh, su masu zaɓa, amma dai mun so su zaɓi.
Game da barayin daji, shi ma ɗan takarar NNPP Rabiu Musa Kwankwaso na ganin tattaunawa da su don dawo da su kan hanya shine mafi ala, kuma haka yake da muradi in Allah ya bashi damar lashe zaben.
Wanda suke daji su dawo gida, su zauna da iyalinsu, su zauna lafiya, manoma su zauna lafiya, masu kiwo su zauna lafiya. Ba su sukan da aka ciwo yanzu babu iyaka, ba wanda ya san iyakarsu a ƙasar nan, mu samu mu biya. Mai ɗauki matakin da yake za a zo a gyara mutane su zauna lafiya. Dukkanin abubuwa na tattalin arziki a yi, amma yanzu inda ake tafiya dole kaga akwai gyara. Jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC wannan shekara takwas, wannan shekara 16, kowa ya san ba su yi wa ƙasar nan tsari ko kuma ba ce adalci ba. In ba da haka ba, da mu samu kanmu a cikin tsarin da muke ciki na tattalin arzikin ƙasa, na talauci da rashin tsaro da matsaloli iri-iri ba.
A fili yake cewar kamar yadda 2015 batun 'yan Boko Haram ne ya mamaye lamuran kamfen, wannan babban zaɓe na 2023 zai duba hanyoyin kawo ƙarshen 'yan awarin Biafra ne da masu neman kafa ƙasar Oduduwa da kuma 'yan bindiga da ke sace mutane musamman ma a arewa maso yamma. Nasura da Maili kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, a gaida Nasiru Adamu El Hikaya, yanzu kuma ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniyar.
Wasu sanatocin Amurka biyu sun gana da iyalai a Kyiv, babban birnin Ukraine, inda suka yi alkawarin ci gaba da gudanar da ayyukan jin kai, yayin da kasar ta Ukraine wacce yaki daidaita ta dushi yanayi na hunturu. Senator Chris Coons na jam'iyyar Democrat da Senator Rob Portman na jam'iyyar Republican sun jaddada aniyarsu ta ci gaba da bada tallafi ga al'ummar ƙasar Ukraine, yayin da suka gana da iyalai waɗanda ke shirye-shiryen tunkarar yanayi na tsananin sanyi da za a shiga a daidai lokacin da ƙasar ke fama da ƙarancin wutar lantarki da hanyoyin ɗumama muhallai. Hukumomin Ukraine sun ce hare-haren sama da Rasha take kaiwa sun lalata kashi 40 cikin 100 na hanyoyin samar da makamashi a ƙasar, lamarin da ya jefa dubban mutane cikin duhu. Ziyarar da sanatocin Amurka suka kai a ranar Alhamis na zuwa ne mako guda gabanin muhimmin zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a Amurka, amma sun ce zaben ba zai shafi gudunmawar da Amurka za ta ba ƙasar ta Ukraine a nan gaba ba. Rahotanni daga Iran na cewa masu zanga-zanga sun sake arangama da jami'an tsaro a ranar Alhamis a wani gari da ke kusa da Tehran, babban birnin ƙasar, lamarin da rahotannin suka ce ya kai ga mutuwa ko jikkata wasu daga cikin jami'an tsaron ƙasar. Tun bayan mutuwar wata matashiya mai suna Mahsa Amini mai shekaru 22 a watan Satumba a hannun jami'an 'yan sanda, kusan kullum sai an yi zanga-zanga a ƙasar ta Iran. Masu shari'i sun ce jerin zanga-zangar da ake yi sun kasance cikin manyan kalubale da kasar ta Iran ta fuskanta a tarihinta. Zanga-zangar da aka yi a jiya Alhamis na zuwa ne bayan da dubban mutane suka taru a Haraj don yin addu'ar 40 kan kisan Hadis Najafi, daya daga cikin masu zanga-zangar da aka harbe a lokacin boran da ake yi. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa wasu hotunan bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna yadda dubban mutane suka taru don yin jimami a Haraj, inda daga baya lamarin ya koma arangama da yan sanda.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger, inda kungiyar addinin Islama ta Alkitabu was Sunna ta kaddamar da wata gidauniya da nufin tattara kudaden daukar dawainiyar gidajen marayu, ganin yadda matsalolin tsaro da ake fuskanta a yan shekarun nan a kasar da makwafta ke jefadin ban yara kanana cikin halin maraici. Wakilin muryar Amurka Suleiman Mumini Barma ya aika mana da karin bayani.
Da wani babban taron wa'azi da aka shirya a nan birnin Yamai ne kungiyar Alkitabu was Sunna ta kaddamar da wannan gidauniya ta neman gudunmuwar al'umma danganan an sami tallafin kudade da sauran ababen da za a amfani da su wajen kula da yara marayu, waɗanda bayanai yake nunin yawan su na karuwa a yan shekarun nan sakamakon tashe-tashen hankulan da ake fuskanta a Niger da makwabtanta. Malam Mahmud Usman shine shugaban kungiyar Kitabu was Sunna reshen Yamai.
Daukan nauyin maraya, ciyar da shi da shayar da shi da kula da karatun shi, wato abu ne mai dawainiya mai yawa. Wannan ta samu katsara musulmi da musheda musu halin da ake cikin kowa ya bada gudunmuwar shi wajen tafiyar da kula da maraya tun daga nan jihar Hanna duniya gaba daya. Duk inda mutum yake mai bai sala musulmi zai iya kawo nashi tallafi don ci gaba da kulawa da wannan maraya.
Sanin mahimmancin taimakon marayu a addinance ko a tsarin zamantakewa ya sa uwar gidan shugaban kasar Niger Hajiya Hadiza Bazoum haɗa gwiwa da malaman da suka kullo da wannan shiri na kula da gidajen marayu. Kamar yadda mai wakiltarta a taron kaddamar da wannan gidauniya Madam Betty Aishatu Habibu Ummani ta bayyana wa manema labarai.
Gamuwa da mun kai tana da babban mahimmanci tunda muna son mu yaran gada Allah ya ba mu nauyin dokar su mu sa su cikin wuri na kwarai, ai musu tarbiya mai mahimmanci mu samu kan mu gane su ga hanya sun bartaye.
Malaman da suka hau mambari a yayin wannan zama sun ware lokaci na musamman domin tunatarwa akan roman da ke tattare da taimakon marayu ya kasance ga daidaikun mutane ko a wajen kungiyoyi masu zaman kansu ko a wajen hukumomi. Fitaccen mai wa'azin addinin Islama Sheikh Kabir Gombe wanda ya zo ta kanasa daga Najeriya na mai kwatanta abin a matsayin aikin kai da kai.
Farko taimakon marayu aiki ne na addini, maraya yana da daraja a musulunci, shi yasa kuka ga Annabi mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa Allah ya karbi rayuwar iyayensa tun yana karami. Annabi karan kansa a maraya ya sa shi ba don komai ba sai saboda a nuna wa duniya matsayin maraya. To idan muna yin irin wannan Allah zai yaye musifa daga ƙasa, za ka ga an samu zaman lafiya a cikin ƙasashenmu. Allah zai yaye mana ƴan ta'adda, zai yaye mana kare tattalin arziki, zai yaye mana dukkan wani bakin ciki da muke fama da shi.
Jagororin wannan tafiya sun kuduri aniyar ci gaba da jan hankulan jama'a akan maganar baiwa marayu kulawa ta musamman don ganin sun yi rayuwa kwatankwacin ta yaran da iyayensu ke raye, wato su tashi cikin yanayin wadata, yalwa da walwala. Sannan wajibi ne a ba su damar samun ilimi daidai da kowane yaro ta yadda watan wata rana za su taimaki kansu kuma su amfani al'umma. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman, kara a sha'afa, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu je ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan.
Zaman duniya ai sai hakuri wani hakika zai soka dan yaro da lafi kullun yana taka
Madalla. Yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A cikin shirin yanayi da muhalli a yau kamar a makon da ya gabata, mu maida hankali ne akan matsalar ambaliyar ruwan da ta shafi sama da mutane miliyan 1 jihohi 34 a fadin Najeriya, inda ya zuwa wannan lokaci ma'aikatar jinkai ta fara rabawa mutane kayan tallafi domin rage raɗaɗin matsalar da suka tsinci kansu a ciki. A wata tattaunawar da babban sakataren ma'aikatar jinka na Najeriya Dr. Muhammad Sani Gwarzo yayi da abokin aiki Umar Faruk Musa yace duk da cewa an samu akasi daga bangarori da dama zuwa lokacin ne da za a yi kakalin wanda yake da laifi akan wannan al'amari ba.
Kai sakaci kowa yayi shi ba jihohi ne kai ba kowa har mu mutanen da muke Najeriya ya gwamnati da mata iya nata kana son kana tantance cewa shi al'amari na masifa idan ta zo ba lokaci ne na cewa ne yayi laifi ba lokaci ne na abu da tare a tsira tare idan aka gama tsira sannan za mu zo mu zance bita ta bayan barnar da ruwan yayi idan mana cewa an gano kurakuran da aka yi ni gaskiya ban yadda ana kiran wannan laifi ba na fi ganin a ce kuskure wanda za a gyara domin da ka ce laifi ne su kuwa rungure baki zaman ta yana fushi baki har na laifi ba yanzu lokaci ne na abu da tsira idan an gama wannan sai mu zo kuma a fara neman mafita.
A wani bangaren kuma Shugaban Development Association for Renewable Energies Engineer Yahya Ahmed ya ce akwai bukatar gwamnati ta rika yin shawara da masana harkar sauyin yanayi amma
ba a tafiya da mu saboda kamar mu yan ba da gani ne dan mu za ka kawo shawara ana ganin kamar tunda suka maida alƙibla muna son mu jira su kuma inda suka maida alƙiblan gaskiya ba hanya bace ya kamata fa gaskiya akwai ababa da yawa da kamata ai inda an yi danda mun sama ka ba yanzu ma dan za a iya cewa an gone injin ne a fara dredging din nan tun daga wani ta ayu har lokaci abi kuma har can gaban Yulama inda an gine wannan kogin ta Niger daga dai lokacin har zuwa cikin teku dan jira ga yanzu za su iya zuwa inda mun samu sauki ma da yawa abin kuma zai fadi zai zo fi ruwan ya zo ma ba za a yi ambaliya yadda muke ba yanzu kana don kan kogin Niger din na lokacin da ba ruwa sai ga ce ruwan yawa saboda yawan yashi ko haka kuma a Benue in kana makwari za ka tsallake gadan da kuma za ka gamsu haka haka kuma a wani ta wannan Niger bridge din na da an yi wani drone tani sun ba su sani ba duk sun sani ko a saki kudin ya ai wannan ba a yi kuma sai su ce wai kasashen waje ba sa kawo taimako abinda ban gane ma kenan su a nan kasan ba su yi komai ba kuma sai a kawo musu kuɗin su masu kawo kuɗin ba za su yi zaton za a cinye ba kenan kasashen da suka ɗanyi nasu abin suka nuna alaman cewa za su yi wani abu an sun samu kuɗaɗe kasashe kamar su Uganda da Rwanda yanzu sai a ce wanda a ta ci gaba ta yi kaza ta yi kaza ai ba ta bude ba.
Masu iya magana sukan ce ba a faɓa gora ranar da za a yi tafiya kamar duk da tsohon shugaban jami'ar Abubakar Tufabalewa Farfesa Abubakar Sani Sambo ya ce
wayar da mutane kan iya da mutunci kwarai da kai da za a tare da ma a duka gaya musu ga yadda abubuwa yake duk lokacin da lokacin ba ma kamar yin ido ya fara laba to zai kamata a fara kuma a ci gaba har farkon damina kuma abun yana da muni ne saboda kamar yadda ni da ke muke magana a rediyo akasarin mutane ba masu da rediyo amma an ci hanyar doka ne kawai mun yi abu ne ki wato matan doka ba san kuri ba da kallalle a sami su da aka bi daga babban gari na jiha zuwa babban gari na local government zuwa wasu manyan garuruwa na local government kuma ina ganin abin da ya fi sauki shi ne a tattaro babban taro yadda za a koya wa masu koyarwa a turanci ake cewa training of the trainer ta yadda wanda suke local government da mutanen da suke irin aikin duba gari a koya musu wannan ba su matakan da ya kamata su gaya ma local mutane wanda kamar yadda na ce ba ma ruwansu da rediyo ko jarida ko talbisu a sanar da su a fahimtar da su har su gane babban matsalar ma yanzu da goriki da yawa duk su lallace ko da kamar sana da yawa na kin tsoron yunwa a kasar mu saboda abinci zai zama da karanci kwarai da ko dai to dai ma'aikatan gona na tarayya na cewa wai akwai abin da ake jawo strategy preserve an tara abinci masu yawa to amma dai tsaya mu gani yadda abubuwa za su kasance.
A nasa bangaren kuma Malam Abdullahi Yakubu ma'aikacin ma'aikatar yanayi ta Najeriya a Abuja shawara ya bayar ta yadda za a wayar da kan al'umma domin a gudu tare a tsira tare.
Ya zamana a samu musamman ƙungiyoyi da za su shiga wajen kan azama domin ƙara wayar da kan mutane da bankaɗo da bayanai irin na wannan ikilafi da suka faru musamman a shekara ta 2012 kenan da kuma bana samun bayanan nan rubuce ana ɗauko wa mutane tarihi su sani lokaci kaza an kaɗa samun wannan rubu abu ne wanda ba za a jira wai a ce su gwamnati ta zo da a'a mutanen da suke ikirarin masana ne ko kuma suna da cewa a fannin da ya shafi kula da muhalli fito su taimaki gwamnati wajen wayar da al'umma musamman waɗanda suke wurare masu hatsari domin su san cewar a shekaru kaza ana yawan samun kaza kuma wani da wani sun rikita rayukansu amma ba ma masu a rinka ba ya kai ga azin ikilafin ya faru da ma muna sun kafashe masu karamin karfi akwai abin da muke ce mashi mitigation shi ya kamata mu yi adaptation in abu ya riga ikilafin ya riga ya faru a ce ya ɗau mataki yana mana tsada ba za mu iya ba.
shi kuma Muhammad Jafar Tonko Biya na gidauniyar Center for Climate Change and Food Security dake kasar Ghana yayi tsokaci ne akan irin kalubalen da za a iya fuskanta sakamakon wannan matsala ta ambaliyar ruwa da sauran matsalolin sauyin yanayi da ake fuskanta a fadin duniya.
In ka zo nan kasan Afirka, mu dubi Sierra Leone, mu dubi Nigeria, sa'annan mu dubi Ghana abunda ta faru na ambaliyar ruwa. Dukkan su masala daya ne, shine teku ta tashi fiye da yanda ya kamanci ta tashi. Level increase. Abu dayan da ya kawo shi shine tsakiyar temperature. Shi yasa da haka ta faru, mutanen da ke bangare kusa da teku duk yawa sun rasa rayukansu, wasu sun rasa gidajensu, wasu sun rasa ayyukansu. Sa'annan in mun dubi abinda ke faruwa kan rashin abinci. Rashin abinci masala ne da ke iya ya kai mu ga rashin zaman lafiya. In mun dubi kasa kaman kasan Ethiopia na Habasha, masalolin da ake huskanta na yau da kullum yana da alaka da rashin abinci. Saboda gonayen da ake shuki, rashin ruwa ya sa abincin da za a samu ba iya an samu ba, duka sun kone. In mun je kasa na Kenya, Chad, Niger, musamman Nigeria ma da kanta, wa'ensu rashin zaman lafiyan da muke ko rashin tsaro da muke gani ba kawai ta faru ne saboda siyasa ko wani abu ba, rashin abinci yana cikin abun da ke kawo wannan rashin zaman lafiya.
Mai sauraro, duka abinda shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Sai kuma zuwa makon gobe idan Allah buwa ya gagar misali yayi mana a rarrai. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake muna fatar alkhairi.
Hagai da Aisha Mu'azu. To da wannan kuma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
An salami ɗan kasuwa Paul Pelosi, miji ga shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi, daga wani asibiti dake San Francisco, inda aka yi masa tiyata a raunin da ya ji bayan da wani mutum ya far masa a gidansa da guduma. Wata sanarwa da Pelosi ta fitar ta nuna cewa mijinta zai ci gaba da kasancewa ƙarƙashin kulawar likitoci a gida yayin da yake murmurewa. Waɗannan sabbin bayanai da aka fitar dangane da mijin na Pelosi na zuwa ne yayin da jami'an shige da fice suka ce mutumin da ake zargi da kaiwa Paul Pelosi hari da guduma, wanda ake kira Paul Wayne DePapp, mai shekaru 42, ɗan asalin ƙasar Canada ne da ke zaune a Amurka har tsawon shekaru 14 ba tare da takardun izinin zama ba, bayan da ya shiga ƙasar a matsayin baƙo. Tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya ji rauni a wani yunƙurin kashe shi da aka yi a ranar Alhamis, yayin da yake jagorantar wata zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a Islamabad. Rauf Hassan, wanda hadimin Khan ne, ya faɗa wa muryar Amurka cewa harsashi ɗaya ya samu Khan, mai shekaru 70, a ƙafarsa ta dama, wanda shine shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Pakistan Tehreek al-Insaf, ko kuma PTI a taƙaice. Harin bindigar wanda ya auku a garin Wazirabad da ke tsakiyar lardin Punjab ya yi sanadin mutuwar mutum ɗaya, sannan wasu 14 sun jikkata, ciki har da tsohon Prime Minister. Amurka ta saka tukuicin dala miliyan 5 ga duk wanda ya ba da bayanai kan wani ɗan ƙasar Singapore wanda ake zargi da karya takunkumin da aka saka wa Koriya ta Arewa, da zumar ganin an daƙile shirinta na mallakar makaman nukiliya. Ana zargin kwakke sanne da bin barauniyar hanya don kaucewa takunkumin da Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya suka saka wa Koriya ta Arewa, inda ya yi safaran man fetur zuwa ƙasar ƙarƙashin wani kamfanin jirgin ruwan Singapore da ake kira Swansea Port Services Limited.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin, ni Hanifa Kabir Isa nake cewa a wani lafiya. Assalamu.